Amurka ke kira sashen Hausa ke magana akan mita 25 31 da kuma 49 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Fara'a, Nomad FM da Dalol FM sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai za kuma ya kama mu Alfa Radio dake Kumasi a kasar Ghana haka kuma za ya kama shirye-shiryen mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryen mu da suka gabata da kuma fina-finai a shafin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci yau litinin 29 ga watan Yuli shekara ta 2019 Yusuf Aliyu Harandani tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryen namu a wannan daren naku cikin shirin namu za ku ji cewar shugabar jam'iyyar wakilan Amurka ta ziyarci kasar Ghana a karo na farko ko me ya kawo ta za ku ji a cikin shirin namu idan muka leka jihar Kaduna kuwa za mu ji cewar kotun da ke sauraron karar gwamnatin tarayya da game da shugaban ɗan shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ta daga wannan zama akan hakan ne kuma za mu so mu ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku waya kuke kallon wannan dambarwa tsakanin gwamnatin tarayya da kuma ɗan kungiyar ɗan shi'a lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa 1 202 205 5 6 5 5 kada kuma a manta a sa alamar tarawa a farko amma duk kafin mu tsunduma cikin shirye-shiryen namu sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni
jama'a assalamu alaikum Hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce wani dan bindiga ya kashe akalla mutum uku ciki har da wani yaro dan shekaru 6 da haihuwa a wajen wani sanannen bikin abinci a jiya Lahadi inda daga baya shi ma yan sanda suka harbe shi har lahira yan sandan sun ce maharin yayi ta kaikaitar wasu ɗaiɗaikun mutane ne da bindiga a bikin abincin da aka yi a birnin Gilroy da ke kudu maso gabashin San Francisco mai nisan kilomita 170 daga birnin rahotanni sun ce akalla mutum 15 da suka halarci bikin sun ji raunuka kafofin yada labarai sun bayyana sunan maharin a matsayin Santino William Legan dan shekaru 19 da haihuwa yayin da suka ce suna ci gaba da bincike ko akwai dan bindiga na biyu ana dai gudanar da bikin ne a duk shekara a birnin na Gilroy da ke yawan noma akan kuma binciki mutane kafin a bar su su shiga wurin bikin yan sanda sun ce dan bindigar ya yanka wayar shingen wurin da ake bikin domin ya kauce ma jami'an tsaro masu shirya zanga-zanga a Sudan sun ce a yau litinin jami'an tsaron kasar sun harbe mutum 5 har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske don kawo ƙarshen wata zanga-zanga a cewar wani kwamitin likitocin kasar wasu gwanayen harbi ne suka buɗe wuta akan ɗalibai masu zanga-zanga a Al-Obid lamarin da ya jikkata wasu da dama baya ga mutuwar mutum 5 da suka mutu Mustapha Muhammad likita ne a garin na Al-Obid ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa yawanci waɗanda suka jikkata an harbe su ne a ƙafafuwansu da kai da kuma cikinsu huɗu daga cikin waɗanda suka mutu duk ɗalibai ne labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wani jami'in gwamnatin China ya yi kira ga al'ummar yankin Hong Kong da ta kauce ma tashin hankali ya kuma zargi wasu 'yan siyasar yammacin duniya da rura wutar rashin zaman lafiya da ke faruwa a yankin mai magana da yawun hukumar da ke kula da harkokin bunƙasa siyasa da kasuwanci tsakanin gwamnatin China da Hong Kong Yang Guang ya sake jaddada goyon bayan gwamnati ga shugabar yankin ta Hong Kong Carrie Lam da take fuskantar matsin lamba waɗannan kalamai na Guang na zuwa ne bayan wata tarzoma da ta auku da daddare a yankin na Hong Kong inda masu zanga-zanga suka fantsama kan titunan birnin Kana suka bujirewa ƴan sandan kwantar da tarzoma waɗanda suka yi ta kai musu hari da barkono mai sa kwalla da harsashen roba yayin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin ƴan sanda da masu zanga-zangar an harba wani nau'in iskar gas wanda a da makami ne da ake amfani da shi a matakin ƙarshe na dakile zanga-zanga domin hana masu boran kaiwa ga ofishin wanda a makon da ya gabata masu zanga-zangar suka lalata. Hukumomi a ƙasar Afghanistan sun ce harin da aka kai da wata mota ɗauke da bom da bindiga a Kabul babban birnin ƙasar ya kashe aƙalla mutum 20 da kuma jikkata wasu 50. Jami'ai da kuma shaidu sun ce wasu 'yan ƙunar baƙin wake ɗauke da manyan makamai sun kutsa kai zuwa wani gida da ofishin Afghanistan Green Train. Wata ƙungiya mai fafutukar siyasa da tsohon shugaban leƙen asirin ƙasar jagoranta Amrullah Saleh.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A taskar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar a kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta jagoranci wani ayarin gwamnatin Amurka don ziyartar kasar Ghana inda ake bikin cika shekaru 400 da aka fara daukar wasu mutane daga kasashen Afirka zuwa kasar ta Amurka a matsayin bayi. Ridwanullah Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani.
Jakadiyar Amurka a nan Ghana Stephanie S. Sullivan da kakakin majalisar dokokin Ghana Professor Mike Okwi suka tarbi Nancy Pelosi da tawagata a filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na kutuka da ke a nan Accra. Da take yi wa manema labarai ƙarin bayani akan wannan ziyara, ministan harkokin wajen Ghana kuma 'yar majalisa mai wakiltar mazaɓar Anya Sutum Shala Aye Kobochwe ta ce. Wannan ziyara na Nancy Pelosi da babban tawagarta mai mambobi 35 zuwa 40 za ta haska Ghana a idon duniya. Kana za ta ƙara wa bukin komawa gida armashi saboda zai janyo hankali akan ƙasar Ghana. Madam Bocho ta ce Nancy Pelosi za ta yi jawabi a gaban majalisa tana mai faɗan cewa ta ce bakuwarmu za ta yi jawabi mai muhimmanci a zauren majalisar. Wannan ziyara za ta ƙarfafa zumunci tsakanin Ghana da Amurka akan wannan bukin dawowa gida Ghana. Tana sa ran ganin dubun-dubatan mutane daga ƙasashen duniya masu alaƙa da nahiyar Afirka. Nancy Pelosi za ta kai ziyara a tashoshin jigilar bayi ta Cape Coast Castle da ta Elmina Castle da yanzu suka zama gidajen tarihi. A nan Cape Coast Castle tawagan za ta tafi inda ake amfani a matsayin kofar da ake shigewa da bayi da aka yi wa laƙabi kofar da ba dawowa, wato door of no return a Turanci. 'Yan Ghana da dama ne sun ka bayyana farin cikinsu da wannan ziyara da tawagar Amurka ta kawo a Ghana ƙarƙashin jagorancin kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi.
Sunana Musare. Mun farin ciki saboda mun san dole akwai taimakon da za ta yi mana. Dole zai zama mana alheri ne saboda ya bunƙasa tattalin arzikin garin.
Sunana Zakiya, ɗaliban Islamic University. Batu wanga mata da ta shigo ƙasar Ghana babban alheri ne. Tariki babban matsayi can ƙasar Amerika kuma shigowa irin wanga manyan mutane cikin Ghana babban alheri ne. A takaice dai muna wata marhaba da sanda zuwa.
Sunana Alhaji Ahmad Alhassan Musina. Ta sauko nan ƙasar mu na Ghana. Ta tama kai mana ziyara kuma daga Elmina inda aka bi da bayi aka ji da su can Amerika. Wannan ma wani babban ci gaba ne ta zo ta gani da idanunta irin wahalan da baƙaƙe suka sha da aka bi da su aka tafi da su wannan abin na ƙasa na Amerika.
Za a shirya wa Nancy Pelosi da tawagarta liyafar ban girma a fadar shugaban ƙasar Ghana ta Jubilee House a nan Accra. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
gaida Ridwanullah Abbas daga kasar Ghana. To a yau ne babbar kotun a jihar Kaduna a Najeriya ta dage shari'ar da take saurare kan batun da shugaban mabiya mazhabar Shi'a Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ya gabatar mata ta neman a bashi a bada belin sa don ya je neman magani a kasashen waje. Wakilinmu Isa Lawal Ikra ya hada mana wannan rahoton.
Kotun da kisaran karar ta Sheikh Al-Zakzaki dai ta dage zamanta a wannan rana har sai zuwa ranar Litinin ta makon gobe. Domin yanke hukunci akan bukatar da Sheikh Al-Zakzakin da mai dakin shi suka zo da ita domin ganin sun fita kasar waje don duba lafiyar su. Barista Sadau Garba ne yayi magana da yawun lauyoyin Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki.
Eh to yau an shiga kotu an yi wajen awa uku ana bayanai da dalilai da ya kamata kotu ta bada daman su tafi kasar waje neman lafiyar su saboda halin da suke ciki. Yayi tsanani sannan cewa asibitocin da suke nan Najeriya ba za su iya lura da su yanda ya kamata ba sannan takaddun da aka gabatar ma kotu duk ya nuna shawarwari na likitocin da suka duba su na cewa ya kamata a ba da daman su je waje su nemi magani sun yana kwance ita ma matan nashi jikin nata yayi tsanani dalilan ma da yasa kenan ake ganin ya cancanta a bari su je su nemi magani a kasan waje saboda ko sun zo ba za su iya shiga ko hawa kotun ba su iya hawa ba yanzu an daga kotu za ta bada shawaran shin za ta bada shi beli ko ba za ta bada shi beli ba zuwa rana ta yau.
Lauya Bayar Dari shi wakilci gwamnatin jihar Kaduna a zaman kotun na wannan rana.
Yau a kotu ta zo na ta ji koken waɗanda suke neman a ba malam dama ya je kasan waje ya nemi magani. Ta saurare mu, ta saurari bukatun shi, ta saurari koke-koken mu, sannan ta ce za ta daga siran Litini wasati mai zuwa wannan watan da zamu shiga na August. Da duba da abubuwan da malam ya kawo, rahotunan da ya kawo na likitoci duk in ta yi ta duba sai ta bada shawara ku. To inda ka tsaya kenan.
Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce shari'ar jagoran mabiya mazhabar Shi'a a Najeriya Sheikh Ibrahim Al-Zakzaki ita ce ta sa aka rufe wasu daga cikin hanyoyin garin Kaduna don gudun tashin hankali. Kakakin rundunar 'yan sandan a jihar Kaduna DSP Yakubu Sabo ne ya yi wa muryar Amurka ƙarin bayani akan matakan da rundunar 'yan sandan ta ɗauka a wannan rana ta Litinin akan wasu hanyoyi da ke garin Kaduna.
Babu wani rahoto na fargaba ba amma kasancewan ganin abin da ya faru a Abuja kwanaki kadan da suka wuce da kuma yawancin lokuta dama idan duranan da za a gurfanar da shugaban shari'a mabiyansa suka fito suna zanga-zanga cewa da dai sai an sake shi. To kuma ganin yadda yanayin zanga-zanga su ya juya yakan zama ba na lumana ba wannan karan shi yasa don tabbatar da kyakkyawan tsaro da rayuka da dukiyoyin jama'a jihar Kaduna da kuma tabbatar da cewa su kansu masu halartar kotun ko shi din da za a zo halartar kotun ba a kai ga yin wani abu da zai kawo cutar da wani dan Najeriya ba yasa ita da 'yan sanda hakkinta ne dama ta tabbatar da wannan tsaro ya zama da cewa ba a ba da dama ko da abin zai kuwa wani zai yi tunanin yin haka.
Amma bayan fitowar jami'an 'yan sanda akwai rahoton inda su mabiya ko magoya bayan malam din suka fito aka haɗu da su koko.
An yi zaman kotu cikin lumana babu wani rahoto da muka samu na cewa a wasu sun fito suna zanga-zanga a babu kuma rahoto da aka samu na cewa an musguna ko an ci mutuncin wani. Halin da muke magana da kai dinnan ina kan wannan hanyar ne an bude dama don saboda wannan zaman kotun ya sa aka dauka wannan matakan tsaro.
Ya zo yanzu dai garin Kaduna ya samu natsuwa da kuma ci gaba da zirga-zirga bayan dage karar ta Sheikh Al-Zakzaki da kuma janye jami'an 'yan sandan da aka yi a wasu hanyoyin da ke garin Kaduna. Isa Lawal Ikra, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikra da wannan rahoto. Masu saurare akan wannan shari'a ne ma muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ba tare da bata lokaci ba za mu fara.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To kiran mu na farko ya fito ne daga jahar Zamfara. Wa muke da shi a jahar Zamfara?
Ina magana da Muhammad Sani da Ibrahim.
To Malam Muhammad, muna jinka.
Gaskiya ra'ayina game da shi a din da gwamnati yayi take.
Eh.
Da Allah don mutane ne masu son tashi hankali.
Eh.
Kuba gaskiya wannan tashi hankali wa kaga bayuwa a ce suna kada daren Abuja zanga-zanga suna.
To baka ganin su kuma abin da suke, to Malam Muhammad, baka ganin su kuma abin da suke nema su ma ya kamata a duba musu?
Kai duk mun duk ko shi da kadan su ko shi da ya tsaya a kan shi. Shi akwai ko tuka ma ko so ne ta kai sai kare da shi ko ne na aka ba. Ya nan da duk ko shi sai ka ga sai duk mun ne ko amma ba ta ta hankali ba zai ka farta hankali ba kan Allah.
To mun gode Malam Muhammad, bar mu tafi jihar Kwara. Wa muke da shi a Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Jalla Garba ni na Sokoto a Najeriya, mai kula da kala kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Malam Bello, muna jinka.
Dangane da cike kusan da ke faruwa tsakanin AGR da gwamnatin tarayya, to mun gaskiya muna kira ga gwamnatin tarayya su ya kamata waɗannan bayan Allah da a yi musu adalci. Duk da yake ko ta ba da umarnin a cikin wannan bayan Allah irin halin da yake ciki, ya kamata a ce a tausaya. Kuma magana matakin da ake cewa doka na cewa a haramta wannan ƙungiya, gaskiya wannan haramta wannan ƙungiya kuma muna ganin ba zai kawo ma Najeriya wani alheri ba. Muna fatan dai a sasanta kuma a yi duk abin da ya kamata a yi musu na adalci.
To mun gode Malam Bello, bari mu tafi garin gwamna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
To Yusuf Aliyuwara dai, barka da lasariya.
To barka ka dai Malam Murtala.
Sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Rigasa a kamar Sarayin Najeriya.
To muna sauraron ka.
Eh lalle fa kan mun waye gari, gaskiya mun ga hanyoyi an daddade mun tsorata, duk da dai su jami'an tsaro ba su gaya mana ba ma kafin ranan, sai da kan mun waye gari mun ga hanyoyi an toshe ba mu san dalili ba. To gaskiya abin da muke kira ga gwamnati shine cewa a karkashin kundin tsarin mulki muke rayuwa dai a kasan nan, musamman da su gwamnati da jami'an tsaro da su kanciya da kowane mai addini ma. To ya kamata kowane bangare aka je sai a duba kundin tsarin mulki, kowaye shi, ko ina fito, me ya kidan shi, me addinin shi, me kabilan shi, tunda kundin tsarin mulkin na yake shari'a sai a ga in ya bada dama a ba su bayanin bawan Allah ne dai ne magani, to sai a bashi kamar yadda ake bai wa wasu mutane wanda su ma an kama su an kai su kotu, za su ce za su je asibiti sai a ba su don su je su samu lafiya. To Allah ya kawo mana sauki kuma ya sa a fahimci juna a tashi lafiya.
To mun gode Malam Murtala, bari mu koma jihar Taraba. Wa muke da shi a Taraba?
Falalu ne mai anguwa daga mutum biyu bisa lokar rana.
To Malam Falalu, muna jin ka.
Gaskiya ne ina ba wa mai girma shugaban kasa da gwamnan Kaduna shawari a kan taimaka su ke malamin nan don mu samu zaman lafiya a kasan nan da ke gari mai dorewa.
To mun gode Malam Falalu, bari wani mu sake koma jihar ta Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna?
Assalamu alaikum, shawara da barka da yamma.
To barka ka dai Malam Musa.
To alhamdulillah, sunana Alhaji Musan Garu, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To muna sauraron ka.
To ita dai fituna dai ba a san, in an san farkon ta ba a san ƙarshen ta ba. Kuma mu abin da muke duba a koda yaushe ita dai rayuwa dai duk abin da za a yi wa kowa adalci. Kuma idan muka dauka duk irin wayannan abubuwan da yake karuwa, muna fama yanzu da matsaloli irin abubuwan da ya zanci tsaro. Yanzu kaga ka duba a gani yau din nan ni ban ma san da wannan ba, in banda Allah ya sa na fito zan fita gurin aiki kawai sai gashi nazo mota tsakanin da inda zan kai gun aiki ba mutum minti biyar ba, amma na tabbatar ma sai na kusan awa ɗaya ban kai gun da zan je ba. To kaga irin wayannan abubuwan, irin wannan abun da yake kawowa ba abin da ya dace ba. Ya kamata gwamnati ta duba yanda ya kamata domin a tabbatar da mu dai mu zama mu samu zuku zaman lafiya da kwanciyar hankali, mu ji da abin da ake mana da kashe mutanen mu da inda abubuwan da ake yi. Yanzu ko da ƴan kasuwar mu an kashe wajen mutum kusan mutum biyar anan kasuwar mu, anan kasuwar kawo in ba sai sun kasa mu. To kin ga irin wannan abubuwan, idan ana so ana samu irin wannan crisis da sauransu, gaskiya ba abin da ya dace ba. Ya kamata gwamnati ta duba idan akwai yiwuwar yanda za ta yi, to gaskiya ya kamata a san abin da ya kamata domin wannan shari'a da ake gaskiya mun.
Mun gode Alhaji Musa, bari mu tafi jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi?
Ali Adamu ne daga magama state local government Bauchi, to local government.
To muna jin ka Malam Ali Adamu.
Yawa, to Allah kaman yanda uwa suke magana, sai a duba a gani idan doka ta ba da dama a ba da shi. Doktocinmu sun bincika sun ga wannan aiki na jinya nasa ba za a iya ba. To duk Allah taimaka ba shi dama ya je ya nemi lafiyarsa da shi da matansa.
To mun gode Mala Ali Adamu, bar mu koma jihar Zamfara. Wa muke da shi a jihar Zamfara kuma?
Kuna magana.
To layi malam na Zamfara ya tsinke. To sai a ci gaba da kira don a bayyana ra'ayi dangane da maudu'in mu na yau. To mun samu. To Bauchi, wa muke da shi a Bauchi? Wa ke magana daga Bauchi?
Ahmad Eji.
To Malam Ahmad, muna jin ka.
Yawa, ni na wannan ba biyo American bane.
Eh, su ke magana.
To ana da ana shirye kuma kan ba irin wannan din ba.
To lalle ka samu sashen Hausa na muryar Amurka, muna magana ne akan wannan dambarwa da ke kai komo tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma shugaban ƴan Shia. Menene ra'ayinka dangane da haka?
Na magana Hussein daga Uturko.
To Benue.
Yawa, ina
Malam Hussein. To muna jin ka Malam Hussein.
Na saboda haka ina ba da shawaran cewa gwamnati ta duba idan Allah ya sa wannan abun cikin nasu zai fi masana'anta.
Eh,
a yi hakuri a duba kawai a cike shi.
To
zai nemi magani saboda yanayin na laruri.
Wasalam
ku huta lafiya.
To mun gode Malam Hussein. To har yanzu dai muna sauraron ku don ku kira. To muna da kira daga jihar Niger. Wani kira shi a jihar Niger?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To ni gaskiya a ra'ayina abinda nake so, abinda nake jin hankali ga ainihin shugabannin mu na Najeriya musamman Arewa, duk abinda suke sa tsoron Allah a kai.
Eh.
Domin saboda a yankin Maiduguri haka aka fara da Malam Yusuf. Abin ya zo ya kasance ba iya su kaɗai ta shafa ba, kuma gashin suna so su ja mana jagwangwamin wannan maganar ƴan Shi'a. Idan wani abu ya zo ya wuce abin da ake yanzu ba iyakan mu kaɗai za ta shafa ba, ba iyakan su kaɗai za ta shafa ba, mu ma da muke ƙauyuka da birane duk za ta iya shafan mu, saboda haka su sa tsoron Allah kai, kuma suka ce za su ci gaba da haka alhaki ba zai basu ba.
To mun gode Malam Ibrahim, bari mu tafi birnin Tarayya. Wa muke da shi a birnin Tarayya?
Kuna tare da mu.
To layin na birnin Tarayya ya tsinke. To ina ganin iyaka abin da za mu ɗauka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama. Kara godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, wanda agogo muke cewa yanzu karfe 4:53. Ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci da saduwar mu da kowa na shiri na labaran wasanni. Nasir da kungiyar kwallon kafa ta Kano Pillars suka samu jiya a Kaduna, inda suka lashe kofin na Challenge Cup na Nigeria, bayan da suka ci Niger Tornadoes 4-3 a bugun daga kai sai gola. Yasa su ƴan Kano Pillars din sun yi abin da ba su iya yi ba cikin shekaru 66 da suka gabata, wato cin wannan kofi kenan. Ƴan kwallon Kano Pillars da suka hada da captain din su Rabiu Ali da Bature Yaro da Victor Dennis da kuma Emmanuel Anyau duk sun samu saka kwallo a raga a bugun daga kai sai gola da aka yi, yayin da Ayo Adetola na Niger Tornadoes ya kasa sa tashi kwallon. To wannan yasa su ƴan Kano din yanzu sun biya bashin da suka ci a baran lokacin da suka samu nasarar ci 3 suna gaban ƴan Enugu Rangers, amma kuma kashin ta suka bari ƴan Enugu Rangers sun suka ci musu har suka zo su ma a bugun penalty din suka lashe wannan kofi din wanda su kana suka ci a yanzu nan. Da wannan nasarar da suka samu yanzu Kano Pillars ce za ta wakilci Najeriya a gasar cin kofin zakaru na Afirka na shekarar 2020 da za a yi, yayin da su ƴan Niger Tornadoes sun kuma za a je su wakilci kasar a gasar cin kofin Confederation. To amma kafin a yi ta mazan mata-mata aka fara yi, inda kungiyar kwallon kafa ta nasara Amazon suka cicciki ƴan Rivers Angels suma da ci 4-5 kai, suma dai abubuwan daga kai so gowar da aka yi wanda ya sa suma suka samu wannan nasarar tasu. tsohon zakaran kwallon kafa na Manchester United Patrick Evra ya ba da sarwa a yau Litinin cewa zai murabus daga harkar kwallo wanda zai sa sana kwallon da ya ta shekaru 20 wacce kuma a lokacin ta ko kuma a cikin ta ya samu lashi kofana bala adadin ta zo karshe shi da Evra ya wa United da wasa ne daga shekarar 2006 zuwa 2014 kuma a lokacin da shi aka ciyo kofuna akalla guda 9 wanda suka hada da na Premier League guda 5 da kuma kofin zakaru wato Champions League kenan wannan dan kwallon nan shekaru 38 zaiwa har ila yau da shi Juventus ta ci kofin Serie A har guda 2 lokacin da yake mata wasa bayan da jingina wasa da Manchester United Evra ya ce zai je ya zama coach ne wani dan dambin zamani na kasar Argentina da ake kira Hugo Santillan ya mutu dan shekaru 23 ne kuma ya mutu ne saboda dukan tsaya da ya sha a damban da suka yi ranar Asabar dinnan shekaran jiya da wani dan damban da ake kira Eduardo Javier Abreu jaridar Guardian Times ta bada labarin yadda aka yi shi wannan dan damban ya mutu jim kadan bayan da irin haka ta faru a ƙarshen mako inda wani dan damban na daban shi ma da ake kira Maxim Dadashev shi ma ya rasa nashi rai shi ma da irin haka saboda dukan da aka yi masa a cikin damban din a wancan damban da aka yi shekaran jiya ranar Asabar din wanda suka kalle shi a talabijin sun ga yadda ake rike da shi Santillan din lokacin da ya duku sosai ƙarshen sa dai hali zuwa fadi sai da aka sami shi abun shakal kafin a tafi da shi asibiti ƙarshen ta dai da aka ji asibitin sai da aka yi masa wato aikin tiyata a kansa saboda an ce jini ya taru a kansa saboda dukan da aka yi taimaka masa a kadin to ƙarshen ta dai ranar Alhamis da sanyin safiya ya ce gagarin ku to jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin yau sai wata Litinin Allah ya kai mu mun bar ku lafiya daga Washington
gaida babban edita Aliyu Mustafa Sokoto da labaran wasanni yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
to Yusuf hukumomi a jihar California da ke yammacin Amurka sun ce wani dan bindiga ya kashe akalla mutum uku ciki har da wani yaro dan shekaru 6 da haihuwa a wajen wani sanannen bikin abinci a jiya Lahadi inda daga baya shi ma yan sanda suka harbe shi har lahira masu shirya zanga-zanga a Sudan sun ce a yau Litinin jami'an tsaron kasar sun harbe mutum biyar har lahira bayan da suka yi amfani da harsashen gaske dan kawo karshen wata zanga-zanga wani jami'in gwamnatin China ya yi kira ga al'ummar yankin Hong Kong da ta kauracewa tashin hankali ya kuma jargi wasu 'yan siyasar yammacin duniya da rurrutar wutar rashin zaman lafiya da ke faruwa a yankin mai magana da yawun hukumar da ke kula da harkokin bunƙasa siyasa da kasuwanci tsakanin gwamnatin China da Hong Kong Yang Wang ya sake jaddada goyen baya ga gwamnatin shugabar yankin ta Hong Kong Carrie Lam da take fuskantar matsin lamba hukumomi a kasar Afghanistan sun ce harin da aka kai da wata mota dauke da bomb da bindiga a Kabul babban birnin kasar ya kashe akalla mutum 20 da kuma jikkata wasu 50 jami'ai da kuma shaidu sun ce wasu 'yan kunar bakin wake dauke da manyan makamai sun kutsa kai zuwa wani gida da ofishin Afghanistan Green Trend wata kungiya mai fafutukar siyasa da tsohon shugaban liken asirin kasar yake jagoranta Amrullah Saleh
to masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan dare sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Muhammad Hafiz Baballe da kuma wadda ta hada ta kuma ba da umarni Julie Lazarus Gresham sai engineer tamu ta wannan lokaci Nashwan Kali ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC ta da fatar ubangiji Allah ya gafarta mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma Allah ya sa mu cika da kyau da imani assalamu